sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Talata 13 ga watan Satumba a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban gwamnatin rikon kwaryar Burkina Faso Paul Henri Sandaogo Damiba ya tsige ministan tsaron kasar daga mukaminsa. Matakin da masana ke alakantawa da lalacewar al'amuran tsaro a kasar. Bayan haka za ku ji cewa hukumar kula da bakin haure ta kasa da kasa ta sanar da ceto bakin haure yan Najeriya 50 ciki har da mata da yara a yankin hamadar kasar Libya. Ga abinda wani daga cikin su ke cewa.
Mu za mu je ga Libya ne. Direba ne ya ajiye mu ya tafi zai gano hanya. To kuma bai dawo ba kawai ya tafi shi. Mun sha wahala sosai. Dan ni ban taɓa tunanin malam dawa ga shi ba. Ni tunanina na tafi kenan. Lahira.
To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Sannan kuma za mu kawo muku rahoton mu na musamman da ma labaran wasanni daga Niger. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A jiya Litinin kasar Ukraine ta ikirarin sake kwace kauyuka da dama a arewa maso gabashin kasar. Kana ta kora wasu sojojin kasar Russia zuwa bayan iyakar da ta raba tsakanin kasashen biyu. Bayan watanni da sojojin Kyiv da na Moscow suka kwace suna samun nasara da akasin haka. Shugabannin Ukraine sun yi farin ciki da wannan nasara ta bazata wacce suka fara samun tun daga farkon watan Satumba a yankin Kharkiv. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jawabinsa na dare ga al'umman kasar a jiya Litinin cewa dakarun kasar sun kwace yanki fiye da murabba'in kilomita 6,000 tun bayan fara kai farmakin a wannan wata. Jaridar New York Times ta bada rahoton cewa ma'aikatar shari'a ta Amurka ta fitar da sammaci kusan 40 a cikin makon da ya gabata na neman bayani game da kokarin da tsohon shugaba Donald Trump da abokansa suka yi na sauya sakamakon zaben shekarar 2020. Daga cikin waɗanda aka baiwa sammacin akwai Dan Scavino, tsohon daraktan kafofin sada zumunta na shugaban ƙasa, da kuma Bernard Kerik, tsohon kwamishinan 'yan sandan birnin New York, wanda ya yi ikirarin magudin zaɓe a zaɓen shugaban ƙasa na shekarar 2020, tare da tsohon magajin garin birnin New York Rudy Giuliani, wanda ke zama da daddan aminin Trump. Manufar bada sammacin ita ce neman samun bayanai kan yunkurin da bai nasara ba da Trump da abokansa suka yi na murɗe sakamakon zaɓen shekarar 2020 ta hanyar miƙa wasu masu zaɓe na ƙarya daga wasu jihohi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata babbar kotun Jos a jihar Filato ta dakatar da gwamnatin jihar daga yin yarjejeniya da bankin Jaiz don gina babbar kasuwar Jos. Alkalin kotun mai shari'a PS Gang shine yanke hukuncin bisa karar da mamba mai wakiltar Jos ta Kudu da Jos ta Gabas a Majalisar Wakilan Najeriya Honorable Musa Bagos ya shigar. Wakiliyarmu a birnin Jos Zainab Babaji na dauke da karin bayani a wannan rahoto da ta aika mana.
Kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa a jihar Plateau Mr. Dan Manjang yace ba su ji dadin hukuncin kotun ba.
Wannan bai mana dadewa domin mu a gurin mu a gwamnatance wannan ci baya ne domin abin zai kama mutane ci gaba kotu ta dakatar da shi amma kuma masu bin doka ne amma kuma kotun bata hana mu daukaka kara ba.
Kenan za ku daukaka kara kenan?
Tabbas wannan ba dokan da ta hana mu yi haka kuma yadda nake magana gwamnati za ta daukaka kara domin lokacin da kasuwar nan tana nan hatta ma ita gwamnati karan kanta tana bashi abun kasuwar nan idan matsaloli suka dami ta su iya biya albashi.
Menene kiranka ga al'umman jihar Plateau?
Su kwantar da hankulansu kuma abun da gwamnati za ta yi ba za mu taba yi abun da zai zalunce jama'a ba. Idan muka kai inda abun ya fi karfin mu kuma aka ce aka dakatar da maganar gaba daya kwata-kwatanta to ba abin da zamu yi sai dai kawai mu hakura.
Tun bayan da batun gina kasuwan ya janyo cece-kuce tsakanin wasu al'umar jihar ne, gwamnati ta umarci 'yan majalisar dokokin jihar da su koma yankunansu su tattauna da al'umma don jin ra'ayoyinsu kan gina kasuwar. Kokarin ji daga bakin Musa Bagos kan dalilansa na shiga kotu bai samu ba, saboda har lokacin da na hada wannan rahoto bai amsa min sakon da na aike masa ba. To sai dai wasu al'umar jihar sun yi korafin cewa gwamnati bata yi cikakken wayar da kai kan abin da yarjejeniyar ta kunsa ba. Sannan shekaru 40 da bankin Jais za ta yi don gudanar da harkokin kasuwan kafin mikawa gwamnatin jihar sun yi yawa. Sai kuma batun kasan rumfunar kasuwar inda bankin Jais za ta dauki kashi 60, ita ko gwamnati cin jihar Plateau ta dauki kashi 40 wanda bai wa wasu al'umar jihar dadi ba. Dan majalisar dokokin jihar Plateau da ke wakiltar Justa Arewan Arewa Ibrahim Baba Hassan yayi karin haske kan lamarin.
A matsayina na wakili na je na shawarta da mutanen da suka tura ni House of Assembly, wato wanda suka ce zan wakilci su kenan, kuma duka sun ansa suna bukatar wannan. To haka yanzu matsayina kenan, ina tare da gina kasuwa. Lokaci ne zo gashi ana dab da siyasa, yi wasu an riga an shigo da siyasa, an shigo da kabilanci, an shigo da maganar addini ma cikin wannan kasuwa. To amma ni abin da na sani shine yadda Allah ya sa kasuwan aka kona ta. In ka duba dan kasuwan da yake a jinin mutun yake, ba kasuwan ai ka kasuwancin da tafiya, ba abin da ya rasa. Saboda haka hakuri za a yi. An yi shekara 21 ba kasuwa, Allah kuma yana ciyar da mutane ko ba kasuwa. Da haka su tsaya, in Allah ya da kasuwa zai gyaru.
Lokaci ne kadai zai bayyana ko za a gina kasuwar ko a'a. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji da wannan rahoton. A ƙarshe, a yau Talata aka rantsar da William Ruto a matsayin shugaban ƙasar Kenya bayan da ya samu nasarar lashe zaɓen da aka yi ta kai ruwa rana, ko da yake an kammala shi a cikin lumana. Kimanin shugabannin ƙasashe 20 ne suka halarci bikin rantsar da shi a wani filin wasa na Nairobi mai kujeru 60,000, wanda tuni ya cika makil da 'yan kallo kafin wayewar gari. Yawancinsu sanye da riguna masu launin rawaya na jam'iyyar Ruto tare da ɗaga tutocin Kenya. Shahararren ɗan siyasan wanda ya kasance mataimakin shugaban ƙasa tun shekarar 2013, Ruto ya doke abokin hamayyarsa Raila Odinga, wanda shugaba mai barin gado Uhuru Kenyatta ke marawa baya da ƙasa da kashi 2%.
Labaran duniyar aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu leƙa bangaren rahotanninmu. Shugaban gwamnatin rikon kwariyar ƙasar Burkina Faso, Paul Henri Sandaogo Damiba, ya tsige ministan tsaro Bathlemy Simpaori daga mukaminsa. Watanni 8 bayan da sojoji suka kifar da gwamnatin shugaba Kabore saboda zargensa da gaza magance matsalolin tsaron kasar. Daga yanzu shugaba Damiba da kansa ne zai rike wannan mukamin. Matakin da masana sha'anin tsaro irin su Abdulrahman Al-Kasim ke alakantawa da lalacewar al'amuran tsaro a kasar ta Burkina Faso, inda 'yan ta'adda suka yawaita kai munanan hare-hare a baya-bayan nan. Ga hirar da wakilin muryar Amurka Salamun Manubarma ya yi da Al-Kasim.
Kasan shi wannan minista na tsaro shi ne wanda ya gada daga gwamnatin da take hi, kuma da ke soji ne kwararre. Muharin kenan watakila ya bar shi, kuma tunda yana babba gare shi. To kuma wata da watanni dalilin da yasa suka dauki mulki na magana tsaro, kuma an ga matsalar bata ja baya ba, sai ƙara ci gaba ta yi. Dama mun san za a rina, saboda dalilin da yasa suka dauki mulki su sojin magana tsaro, yau kusan kashi 40 zuwa 45 na kasai ya kuce musu yana hannun 'yan ta'adda. To kaga ba a cimma gaci ba. Kenan watakila kambacin a hidda ministan tsaro gwamnatin ce ma gaba ɗaya kamata ta yi murabus.
Za ta yi kenan watakila gazawar shi ministan tsaron ya ce dalilin da ta sa aka cige shi daga mukaminsa.
Zai yiwu ko gazawar shi ko kuma rashin ba shi dama ya yi aiki yadda ya kamata, haka ko kuma yana yiwuwa wata husa'a ce saboda a ba shi dama watakila ya taka wata rawa sabuwa ko cikin wata gwamnati ko kuma cikin siyasar ma mai zawa ba ya sani.
Ba mamaki kenan watakila yana da niyyar shiga zaben da ke tafe.
Ba mamaki dai akwai wata husa'a kuma ta bai daya. Wannan dai kwanuka masu zawa za su bari masani, tunda har yanzu babu wasu abubuwan da suka bayyana ko daga wannan ko daga wancan bangaren cewa ga dalili ta kame mai sai dai hasashe na wasu abubuwa wanda aka sani sun gudana can baya.
A yadda ya nada kansa shi shugaba da Miba, kana ganin zai iya samar da wani cikakken sauyi game da matsalar nan ta tsaro da ke ci gaba da ta'azzara a kasar Burkina Faso?
Abu biyu ce da kwai, ko ya ci nasara daga inda ake yau a ga an samu ci gaba, kenan sai horin jinin shi ya dawo mutane su yi mishi tabi, ko kuma daga inda ake a ƙara rubutawa a yi ƙasa mutane su yi mishi tohin allatsi ne. Wannan su ne abu biyu da suke faruwa bisa yau bayan ya ɗauki wannan riga ya rataya ma kanshi. Dole ya tsaye daka, kuma dole ɗaya daga cikin wannan biyun sai sun faru, ko horin jinin shi ya ƙaru ko kuma a mai tohin allatsi ne.
A gaida Sulaiman Manabar da wannan hirar. Hukumar kula da bakin haure ta ƙasa da ƙasa da ake kira IOM a takaice ta sanar da ceto bakin haure kusan 50 'yan Najeriya a yankin Saharar ƙasar Libya. Wannan shine adadi mafi yawa da hukumar ta ceto a hamadar yankin a wannan shekarar. Wasu daga cikin bakin hauren sun bayyana cewa yaudarar direbobi da 'yan kamashu na daga cikin dalilan da suka haifar da matsalar. Ga rahoton da Ahmed Mahmud, wakilin muryar Amurka, ya aiko mana.
Hukumar da ke kula da bakin haure ta Majalisar Ɗinkin Duniya OEM ta bayyana ceto bakin haure guda 50, waɗanda 49 'yan Najeriya ne sai guda 'yan Kamaru. Bakin hauren da suka haɗa maza da mata da ƙananan yara yankunan Saharar Agadez, waɗanda suka raba iyakoki da ƙasashen Libya da Algeria a arewacin Nijar, su ne mafi hatsari ga bakin hauren da ke son shiga Turai, inda 'yan tsakanin nan ba a wuce wata guda ba tare da an zubar da bakin hauren a cikin hamadar Sahara ba. Yaudarar da direbobi da 'yan kamasho ki wa bakin hauren na boye musu gaskiya ya taimaka wajen jefa su a cikin irin wannan halin. Wa'annan suna daga cikin bakin hauren da aka zubar da su, sun bayyana yadda lamari ya faru.
Mu za mu je Libya ne, direba ne ya ajje mu, ya tafi zai gano hanya, to kuma bai dawo ba kawai ya tafi shi. Zubar da mu kun sha wahala sosai, dan ni ban taɓa tunanin malam da a garin Sama, ni tunanina na tafi kenan lahira. Wahala dai rashin ruwa dai haka, ga zafin rana ga me a lokacin kafin a zo a dauke mu mun kusa kwana 4.
Sai shiga libin ba direba ya zubar da mu a hanya. Tsawon kwanan mu 4 a hanya muna tafiya, banda kwanakin da muka yi adaji. Ruwan mu ya kare, ba abin da zamu ce sai dai mu gode wa Allah. To abin da mu dai ya faru da mu kenan.
Tunda dai ofishin da ke kula da bakin hauren ya dauki matakin kulawa da su, tare da mai da kowane bakin hauren da aka ceto zuwa kasarsa ta asali. Oscar Safari shine shugaban ofishin da ke kula da bakin haure a Agadez. Yanzu haka mun karɓi waɗannan bakin hauren, kuma za mu ci gaba da ba su kyakkyawar kulawa da ta dace. Kun san sun sha wahala sosai a haya, don haka suke buƙatar kulawa ta musamman a wajenmu, kafin daga bisani mu mai da kowane bakin hauren zuwa ƙasarsa ta asali. Ƙungiyar da ke sa ido kan tafiye-tafiyen bakin hauren, wacce ta shaidi ƙaruwar iftila'in, ta danganta shi da rashin tasirin dokar 2015 da mahukunta suka ɗauka da rage kwararar bakin hauren. Ahmad Umaru, jami'i a hukumar.
Mutane ba su zama inda suke suna ɗauka hanya, kuma hanyoyin da suke bi ba hanyoyi ba ne ingantattuwa da aka saba bi. Dole sai gwamnati ta yi tsaye ta kama, saboda ta samu tana biyo a nan hanyoyin da ba a bi irin wannan safarar ta bakin haure. Ba ƙaramin abu ba ne wanda yake za a ce a ciwo maganin shi haka da gauga. Amma gwamnati in ta yi tsaye za ta iya ta yi demantele ɗin wannan rezo ɗin.
Hamadar Sahara Nijar dai ta kasance wani wajen da ke laƙume rayukan bakin hauren, wanda galibin su 'yan Afirka ta yamma, wanda ke hankoran ƙetarawa ƙasashen Turai a laƙulli halin. Hamid Mahmud, muryar Amerika daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mustapha Nasiru Batsari da rahotonmu na musamman.
A yanzu haka dai direbobin da ke safarar kaya daga kudu zuwa arewacin Najeriya na ci gaba da fuskantar matsalar rashin kyawun hanya, al'amarin da ke haddasa masu tafka asarar dukiya mai ɗimbin yawa. Jihar Niger da ke tsakiyar Najeriya nan ne lamarin rashin kyawun hanyar ya fi yin tsamari, domin kuwa tuni wasu fitattun garuruwa da a baya aka san su da hada-hadar kasuwanci a sakamakon yadda manyan motoci ke tsayawa, amma a yanzu babu wannan hada-hada saboda yadda masu manyan motocin suka ƙaurace ma waɗannan hanyoyi. Garuruwa irin su Makera, Tagina da kuma Fandu gari dukkaninsu a jihar Niger sun samu kansu cikin irin wannan yanayi da a yanzu kusan kashi 80 cikin 100 na hada-hadar kasuwanci a wannan wurare babu shi. Akan haka ne ma mutanen garin Tagina ta karamar hukumar Rafi a jihar Niger suka dauki matakin gudanar da aikin gayya domin gyaran hanyar a tsakanin Makera zuwa Tagina, da hakan yasa a yanzu haka wasu masu manyan motoci da ada suka kaurace suka fara biyowa ta wurin. Na ziyarci garin na Tagina kuma na samu mutanen garin suna gudanar da wannan aiki na gayya.
Yanzu haka dai ina mararrabar Tagina, wato ka hanyar Lagos da ta hada Lagos da kuma arewacin Najeriya. Wannan wuri na mararrabar Tagina saboda lalacewar wannan hanya da ta tashi daga Tagina zuwa Makera har zuwa Makwa. Gaba ɗaya garin ma ya tashi mutuwa saboda duk kusan mutanen garin sun watse. Amma mun zo mun tadda mutanen garin sun yunkura suna wani aiki. Wato ina tare da ɗaya daga cikin masu gudanar da wannan aiki. Malam sunanka?
Sunana Injiniya Balarabe daga Kwantagora. Amma ina aiki a nan Tagina.
To gashi kun dauki mataki na gyara hanya. Wani irin gyara kuka yi ita wannan hanya?
To wannan hanya dai a yanzu gaskiya jama'an gari da kanakawa da masu sai da kayayyaki muka hada karfi da karfi muka zo muka gayyaci jama'a. Akwai wani bawan Allah bakaniki ana ce mashi Alhaji Hashiru da Alhaji Sule mai gidan abinci da kuma ni Injiniya Bala da yaran makanikawa gaba daya sun ba da gudunmawar motoci guda hudu da muke diban duwatsu muke zuwa muna ciccikawa a ramin inda ke da matsala inda zai sa motocin su samu wucewa. Mai girma kuma chairman na Rafi local government Alhaji Samaila dan Modubbo shi ma ya taimaka mana da traktoci guda biyu da bodin su muna zuwa muna diban duwatsu a daji da mai yankan katako mu zo mu zuba inda muka ga motoci na makalewa sai mu yi kokarin Allah ya ba su iko su wuce sai mu je mu cika duwatsu a wurin. Yau kwana bakwai kenan muna zuwa muna yin wannan aiki.
Yanzu wani sakamako kuka samu daga lokacin da kuka fara aikin nan zuwa?
Alhamdulillahi mun samu sakamako daidai bakin gwargwado. In yanda muka samu sakamakon ga na sati biyu aka ce an daure haka to muna iya cewa wallahi alhamdulillahi yan Tagina ya dawo yanda ake bukatar sa. Saboda daidai bakin gwargwado daga mai sayar da shayi zuwa mai sayar da ruwa da mai sayar da abinci da mu kanikawa mun tabbata cewa lalle wannan gyara da muka yi na wuri uku ya nuna mana cewa gyaran yana da muhimmanci har mun ƙara sa rana wanda mu za mu koma wurin nan da jama'a kuma mu ƙara ci gaba da wannan aiki insha Allah.
Manyan motoci sun fara wucewa?
Manyan motoci alhamdulillah da wanda suka wuce da wanda suke kan hanya zuwa sun kai kusan 500 yanzu wanda suka wuce daga jiya kawai zuwa yau da safe.
Dama ashe ba matsalar tsaro ne kawai ya hana motoci wucewa ba, batun rashin kan hanya ne?
Wannan ba matsalar tsaro bane kawai, in matsalar tsaro ne kaga Najeriya ko ina akwai shi. Yanzu wannan daga nan Makera zuwa nan Binnin Gwarere tsaro akwai dama-dama gaskiya tunda mu ma muna bi kowane lokaci muna gani hanyar nan shine musabbabin hana motoci manya wucewa kuma wurin da ya lalace nan bai wuce wuri uku ba shine muke neman taimako ga waɗanda suke da hannu da shuni a cikin wannan al'amari. A nan Rafi local government muna da manyan mutane da mashegu su taimaka mana da motocin su ko da kudaden da zamu ci abinci mu sai ma yara ruwa da sauran su mu je mu yi aiki a wurin nan insha Allah.
Kenan yanzu kun yanke kauna daga ita gwamnati kenan tunda har kun dauki mataki da kan?
To wannan gaskiya ba zamu ce mun yanke kauna ba amma a yanzu halin da muke ciki ba mu jiran gwamnati gaskiya. In muka ce zamu jira gwamnati to ba babban motar da zai biyo Tagina dan yau shekara hudu muna jiran gwamnati muga abin da suka yi tsakanin Makera zuwa Tagina ba abin da muka gani.
Alhaji Hashiru na ɗaya daga cikin waɗanda suka ba da gagarumar gudunmuwa domin gudanar da wannan aikin ya yi ƙarin haske.
Muna neman gudunmuwa daga gwamnati ta jihar Niger da ta tarayya da su tallafa mana ko da ba a gyara titin ba su zo da tifofinsu su cike inda bai da kyau a yi ruwa hanya inda motoci za su samu su rinka wucewa. Allah ya tallafa mana, Allah ya taimaka mana, Allah ya sa kuma mu samu nasara akan haka. Saboda rashin matsalar hanya garuruwa ga baki daya mafi yawa mutane sun tashi sun koma wani wuri inda motoci suke.
To su ma wasu daga cikin direbobin da suka fara bin wannan hanya a sakamakon wannan gyara na zanta da su.
Na Nura.
Na'am. Direba ne?
Ni direba ne, direba take ni.
Na motan ka take?
Tana nan kasa.
Tana nan kasa. To yanzu gashi ka biyo wannan hanya, isharar banka da binta dai da farko.
Gaskiya rabon da biyan hanya na gashi kara kusan 4 ko 5 yanzu haka.
Na haka ka biyo yanzu.
Abin da yasa na biyo yanzu saboda ina jin ana an fara biyo hanyar. Mu ce to bari mu biyo mu gani mai idan mu meye yake gudana kan hanyar. Da kuma mun biyo mun ga abin da mun gani. daga yadda Allah dai hanyar nan har ga Allah muna neman tallafi a wurin gwamnati, saboda a jiya abinda muka gani a hanyar nan motocin da suka fadi kawai asarar da ake yi ya sai dai kawai abinda Allah abinda mutum ya gani mai dan sa.
Sunana Suraji Abubakar.
Na'am, kai direba ne ko?
Ni direba ne insha Allah.
Na'am, yanzu daga ina ka fito kuma ina zaka?
Na fito daga Lagos ne, zan je Gusau nan Allah ya yarda.
Na'am, Gusau ko?
Eh.
To gashi ka biyo wannan guri kaga gyaran da aka yi, me zaka ce game da wannan gyara?
Eh to gaskiya dai hakikanin gaskiya hanyar nan ta samu gyara sosai, saboda mutanen garin ma sun yi kokari suna ciko da duwatsu sosai.
Na'am.
Kuma sanadiyar cikon da suke yi yasa yanzu wasu abubuwa ba mu fasa su. Muna fasa lagireto, muna fasa taya, sannan muna fasa akwai abin da muke kira cinyar balo da kwanon balo. Dukansu suna fashewa, suna karewa. Sanadiyar haka su kuma mutanen garin dama ba a bi hanyar. So amma yanzu saboda nan ita ce damar ramar sai aka dawo nan. To kuma din saboda din da ba a yanta duk hanyar ta mutu sosai.
Yanzu sharabanka da bi wannan hanyar.
Eh to gaskiya Allah ya sa dan kai shekara uku haka zuwa hudu marigina da wannan hanyar.
To shugaban karamar hukumar Rafin Alhaji Ismaila Modibo ya ce ba zai ce komai ba a yanzu akan wannan matsala. Kwamishinan ma'aikatar ayyuka na jihar Niger Alhaji Sani Lafiya ya ce duk da yake gwamnatin tarayyar Najeriya ta bayar da aikin gyaran wannan hanya, amma yana yabawa mutanen garin na Tagina.
Wannan ya nuna cewa su sun san zafin kansu kuma sun damu da abin da ya shafi ainihin al'ummarsu. Wannan dan abin da tallafin da suka yi makansu kuma sun taimaka ma gwamnati ne kafin ainihin gwamnati ta zo ta fara ainihin abubuwan da ya kamata ta yi game da wannan hanya din.
Na'am, to ku kaman a gwamnatance me kuke yi na ganin wannan hanya, musamman ganin ita ne kusan ta hada arewa da kudu, amma me kuke yi ku a gwamnatance?
Gaskiya halin wannan hanya din yana damun gwamnati, musamman shi mai girma gwamna. Already wayannan hanya din suna cikin hanyoyin da federal government za ta gyara. Wannan information da dai muka tabbatar da shi kenan akan wannan hanya din.
Na'am,
ka san al'amarin na Ubangiji, lokacin damuna duk in yazo zaga muna fuskantar wa'annan matsaloli din. Ko nan hanyar bin da ma haka ne, ina fatan mutane za su dan gane haka su yi hakuri. Kuma gaskiya ina jinjina musu abinda suka yi ya nuna cewa su sun san zafin kansu, sun damu da abin da ya shafi al'umma su ke wannan. So ina ganin
duk da waɗannan kalamai na kwamishinan ayyuka na jihar Niger dai, al'ummomin wannan yanki na cike da fatar ganin gwamnatin Muhammadu Buhari ta yi wani abu cikin hanzari akan wannan hanya mai matukar tasiri wajen bunƙasa tattalin arziki, musamman ganin yadda ta hada arewacin Najeriya da kuma birnin Lagos cibiyar kasuwancin ƙasar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To madalla, kafin mu je ga shirinmu na gaba, a ɗan shakata da wannan waƙar. Madalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Masu sauraron mu, barkamu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirin labarin wasanni na ranar ta yau. Kungiyar kwallon kafa ta AS Niger ta jamhuriyar Niger ta hankade suwar ta kasar Guinea Conakry da ci 2-1 a ranar Asabar ta gabata a Star General Seni Kunti na Bambirin Yamai a wasannin share fage na neman shiga rukunna na wasannin Champions League na kwallon kafa na nahiyar Afrika na wannan shekara. Kungiyoyin guda biyu za su kafsa a karo na biyu a Conakry, babban birnin kasar Guinea
ne tsakanin ranakun 17 ko kuma 18 ga wannan wata na Satumba da muke ciki. A wasannin Champions League na kwallon kafa na club din da suka kasance zakaru a kasashen su a nahiyar Turai a ranar gobe ne idan Allahu ya kai mu za a ganin dan wasannin na jamhuriyar Niger Ali Muhammad na club din Maccabi Haifa ta kasar Isra'ila zai kafsa da takwarorin sa na club din Paris Saint-Germain PSG ta kasar Faransa. Kuma wannan shine karon farko a tarihin kwallon kafa da wani dan jamhuriyar Niger ke shiga wasannin na Champions League na club zakarun kasashen na nahiyar Turai. Haka ma a tsakiyar wannan makon a ranar Alhamis za a ga dan Niger Abdul Muni dan shekaru 20 da haihuwa da a nan Niger yayi bugawa club din USGN Union Sportive de la Gendarmerie Nationale a wasannin Europa League tare da club din kasar Moldavia na Sheriff Tiraspol inda za su kara tare da club din Manchester United na Britania na Cristiano Ronaldo. A ci gaba da waɗannan wasannin na Champions League na nahiyar Turai a yau, Olympique de Marseille ta kasar Faransa na karawa da Frankfurt ta kasar Jamus. Kodayake wasa mafi daukar hankali a yau din nan shine wannan wasar da za ta hada FC Barcelona da Bayern Munich ta kasar Jamus a ranar 8 ga watan Disamba shekara ta 2020 ne kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich ta kasar Jamus ta tike Barcelona a kasa a wasannin 16 na Champions League na nahiyar Turai. Wannan ko ya kasance wani bakin tarihi wa club din na kasar Spain na Barcelona da ba a taba yi masa irin wannan cin kacar ba a wannan kumbalar a dukkan tarihin ta. Kasar ta Spain ta kai ga wasan kusa da na karshe na kofin kwallon kondo na kasashen nahiyar Turai na Euro Basketball da ke wakana yanzu haka kasar Jamus bayan da ta dake kasar Finland da ci 100-90. Shi ko dan tseren moto din nan na Grand Prix dan kasar Spain ko kuma Spain Marc Marquez zai koma a fagen tsere bayan watanni 3 yana jinya sanadiyar faduwar da yayi a tseren Grand Prix na Spain watanni 3 da suka gabata. A wasannin kwallon tennis na duniya na Davis Cup, kasar Belgium ta karkare kasar Australia a dazu-dazun nan da ci 2 da nema. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
To yanzu kuma ga labarai a takaice.
To Maryam a takaice. Ajiyar Litinin kasar Ukraine ta yi ikirarin sake kwace kauyuka da dama a arewa maso gabashin kasar. Kana ta kora wasu sojojin kasar Russia zuwa bayan iyakar da ta raba tsakanin kasashen biyu. Bayan watanni da sojojin Kyiv da na Moscow suka kwace suna samun nasara da akasin haka, shugabannin Ukraine sun yi farin ciki da wannan nasara ta bazata wacce suka fara samun tun daga farkon watan Satumba a yankin Kharkiv. Jaridar New York Times ta bada rahoton cewa ma'aikatar shari'a ta Amurka ta fitar da sammaci kusan 40 a cikin makon da ya gabata na neman bayani game da kokarin da tsohon shugaba Donald Trump da abokansa suka yi na sauya sakamakon zaben shekarar 2020. Daga cikin waɗanda aka baiwa sammacin akwai Dan Scavino, tsohon daraktan kafofin sada zumunta na shugaban ƙasa, da kuma Bernard Kerik, tsohon kwamishinan 'yan sandan birnin New York, wanda ya yi ikirarin magudin zaɓe a zaɓen shugaban ƙasa na shekarar 2020 tare da tsohon magajin garin birnin New York Rudy Giuliani, wanda ke zama da daddan aminin Trump. A ƙarshe, wata babbar kotun Jos a jihar Filato ta dakatar da gwamnatin jihar daga yin yarjejeniya da bankin Jaiz don gina babbar kasuwar Jos. Alkalin kotun mai shari'a PS Gang shi ne yanke hukuncin bisa karar da mamba mai wakiltar Jos ta kudu da Jos ta gabas a majalisar wakilan Najeriya, Honorable Musa Bagos ya shigar.
To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki maɗauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin da bada umarni, da ma injiniyanmu Mr. Patrick, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.